Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi a yau Laraba ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abishe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Niger inda ake cece kuce tsakanin jam'iyyun siyasa da ke yankin ne yakin neman zaɓe. Kamar kowace ranar Laraba wannan shirin Aisha Ma'azu za ta gabatar da shirin ciwon ƙyamace, shirin da ke nazarin ƙalubale da mata ke fuskanta a rayuwa da nufin neman mafita. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da ke ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako, amma kafin nan ga Hanifa da kanin da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga cikakkun labarin duniya. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiyya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiyya, kasar da ke kawance da kungiyar tsaron ta NATO da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar kawance a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba. Bamu ga alamar raguwar tankiya ba, abinda mai magana da yawun hadakar dakarun kawancen da Amurka ke jagoranta don kawar da kungiyar ISIS da ya shaidawa muryar Amurka ta email kenan a jiya Talata, yana mai nana ta kiran a sassauta tankiyar a dukkan bangarorin. Duk da kiraye-kirayen da aka shayi a jiya Talata, Turkiyya da dakarun SDF sun nuna alamar suna cikin shiri idan rikici ya ci gaba, inda jami'an Turkiyya suka kafe kan cewa dole a daina ganin dakarun SDF a matsayin abokan hulɗa a yakin da ake da ta'addanci, amma a matsayin wani bangare na kungiyar PKK ta Kurdawa, wato kungiyar ta'addanci da ke da mazauni a Turkiyya. Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na dakile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya, wato fafatawar da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar Sin da ake kira Great Firewall. Daraktar kungiyar kare hakkokin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sir na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa karfi don dakile sakonni da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka kware wajen isar da sakonninsu ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a internet. Ms. Richardson ta faɗa wa muryar Amurka ta Skype cewa 'yan sanda na tsayar da mutane kan titina a cikin ababen hawa na haya, suna tilasta musu ba su wayoyinsu na hannu na zamani domin 'yan sandan su duba su ga ko suna dauke da rubuce-rubuce kan zanga-zangar, ko sun dauki hotuna ko bidiyo, ko kuma sun tura wa wasu mutane waɗannan bayanan. Wasu masu zanga-zangar a birane kamar Beijing da Shanghai suna samun hanyar tura bayanai game da matakan da ake ɗauka ta hanyar yin amfani da wasu fasahohi da za su kaucewa na gwamnati, da aka yi imanin suna amfani da wata fasaha da ke taimakawa wajen toshe abubuwan da aka haramta a ƙasar. A jiya Talata, sanatocin Amurka 61 suka amince da ƙuri'ar kare auren jinsi ɗaya da kuma na tsakanin jinsuna, yayin da wasu 36 suka yi akasin haka. Sanatocin jam'iyyar Republican 12 ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin wanda za a tura wa shugaba Joe Biden don sanya mashi hannu ya zama doka bayan ya samu amincewar karshe a majalisar wakilan Amurka. Lallai al'ummominmu na bukatar samun nasara, mun fuskanci abubuwa da yawa, inji Kelly Robinson, shugaba mai jiran gado ta kungiyar kare hakkokin 'yan ludu da madugo ta LGBTQ. A matsayina na wadda ta yi auren jinsi ɗaya, na samu kwanciyar hankali a yanzu. Na san yanzu 'yan uwana da nake yi wa fafutuka za su kasance lafiya. kudirin ya soke wata dokar aure ta shekarar 1996 wacce ta bayyana aure a matsayin tsakanin mace da namiji a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya. Haka kuma kudirin zai buƙaci jihohi su amince da auren jinsi ɗaya da aure tsakanin jinsuna da ake yi a wasu jihohin. Ko da yake hakan bai hana jihohin yin dokokin da za su haramta auren ba. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kada a yi nisa nan gaba kaɗan Halifa za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan. Bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Niger, Najeriya, inda 'yan jam'iyyun hamayya ke zargin jam'iyyar APC mai mulki da tozarta musu, yayin da jam'iyyun ke kokarin jan ra'ayoyin magoya baya a yakin neman zabe. Zargin da jam'iyyar APC ta musanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Jam'iyyar PDP ta ce duk da yarjejeniyar yin yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da aka rattafa wa hannu a baya, amma a yanzu suna samun matsaloli na tsokana daga ɓangaren jam'iyyar gwamnati wato APC, kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar na PDP a jihar Niger Alhaji Yusuf Makusidi ya yi ƙarin bayani.
Muka je muka sa billboard ɗinmu a nan wurin Fago, abokan hamayyarmu suka je suka kikkita mana billboard. Mun zo mun sa wani babba a hanyar da ake kiran shi Mandela Junction, cikin dare aka zo aka kware da sauransu. To su ana neman mu da faɗa amma mu ba za mu faɗi. Wasu sun zo wurin da mota, da branded mota na jam'iyyar gwamnati cikin dare ƙarfe 2 dare suka zo suka kware wannan.
To ita ma dai jam'iyyar NNPP mai kayan marmari ta ce akwai fargaba akan yadda APC ke yawon yakin neman zaɓe da wasu matasa masu matukar hadari, inji jigon jam'iyyar kuma ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar ta NNPP a yankin gabashin jihar Niger, Honorable Ɗanladi Umar Abdulhamid.
Wayansu 'yan takara suna yawo da 'yan ta'adda.
Kamar 'yan takara na wace jam'iyya kenan?
Yawancin 'yan takara ne ke wannan masu riƙe da gwamnati, saboda su ke da mulki a hannunsu suna ganin duk abin da suka ga dama za su yi. Mun lura jam'iyyar da ke kan mulki tana amfani da kuɗi, ko a je ana mutane rajista, ana ba su wayansu form, an ce za a ba su gudun mun kuɗaɗe za a ba su wani abin da ya sha babu mamaki shine idan akwai wa'innan kuɗaɗe za a bayar ba a ba da su tuntuni ba sai lokacin da zaɓe ya zo.
To da yake mai da martani game da waɗannan zarge-zarge da kuma ƙorafe-ƙorafen, kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Niger Malam Labaran Sarkin Kaji ya ce su masu bin doka ne, sai dai korafi kawai irin na 'yan adawa.
Mu ba mu yadda wani ya bi mu da makami ba, ba mu yadda wani ya bi mu da shaye-shaye ba. Duk wanda ya biyo mu da makami ko da shaye-shaye mukan tsaya mu ce fita baka cikinmu.
To akwai batun kamar yakin neman zaɓe haka da kuɗi ko kuma nuna wasu dabaru na mulki haka da su 'yan adawa nan suke zargi.
To wannan kuka ce suke kaiwa, kuma Allah shine shaidanmu kuma jagoranmu, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, tun a yakin neman zaɓen cikin gida ma bai nuna hali na kama an karya yadda suka saba su gwamnatin PDP a can shekaru a baya ba.
A yanzu dai jam'iyyun na ci gaba da fafatawa domin neman ƙuri'un al'umma a babban zaɓen na baɗi. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida na Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Talata, sabon babban hafsan sojan Pakistan Janar Asim Munir ya kama aikin jagorancin dakarun kasar da suka kware a fannin makaman nukiliya a daidai lokacin da ake sake fuskantar barazanar ta'addanci da kuma ƙara kiraye-kirayen babban hafsan da ya fidda hukumar daga harkokin siyasa. Tsohon shugaban babbar hukumar leƙen asiri ta ƙasar da ake kira ISI a taƙaice ya fara aikin riƙe muƙamin na shekaru uku a matsayin babban hafsan soja a wani biki da aka nuna ta talabijin a ƙasar a birnin Rawalpindi, inda hedkwatar sojan ƙasar take. Munir dai ya karɓi sandar aiki daga janar Kamar Javid Bajwa, wanda ya yi murabus daga muƙamin bayan wa'adin shekaru 6 da aka tsawaita mai cike da taƙaddama. sojoji sun taka gagarumar rawar wajen mulkin kasar da ke kudancin Asiya mai yawan jama'a kusan miliyan 220. Sojojin ne suka kitsa kawar da zababbun gwamnatoci ta yin mu'amala da abokan hulɗar siyasa, sannan kai tsaye sun yi mulkin Pakistan kusan rabin shekaru 75 na tarihin kasar. An shiga yanayin alhini yayin da Senegal ta samu damar shiga mataki na biyu na cin kofin duniya daidai lokacin da ake cika shekaru 2 da mutuwar Papa Bouba Diop, tauraron kwallon da ya sa suka samu damar shiga wasan kwata final a karon farko a shekarar 2002. Khalidu Koulibaly ya sanya wani abin hannu na musamman mai dauke da lamba 19, wato lambar Diop. Su kuma 'yan wasan suka rike tuta mai hoton dan wasan na tsakiya bayan da dan kwallon nasu ya zura kwallo a ragar a minti na 70, inda aka tashi da ci 2-0 a wasan da suka yi da kasar Ecuador, abin da ya sa mataki na 16. Diop, wanda ya mutu yana da shekaru 42, ya ci kwallo a wasa da Senegal ta buga da Faransa, inda ta doke Faransa da ci 1-0 a gasar 2002. Kana ya zura kwallo a wasan da Senegal ta tashi da ci 3-3 a wasan karshe na rukunin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Hanifa Kabir Isa ta karanto. To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kace mana hanzari a wannan bangare, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Ciwon Yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau zauren Ciwon Yamace zai duba ne akan tasirin da matan da suka ci gaba za su iya yi wajen inganta rayuwar mata masu tasowa, musamman ma iyayensu ba su da ƙarfin aljihu. Kuma bakin namu a yau su ne Honorable Fatima Talba, tsohuwar 'yar majalisar wakilai a Majalisar Tarayyar Najeriya daga jihar Yobe, kuma 'yar takarar wakiliyar karamar hukumar Fika a wannan zaben shekara 2023 idan Allah ya kai mu, da kuma Dr. Furira Garba Bagel. Da farko na fara ne da neman jin ra'ayin bakin namu Hajiya Fatima da Furira a game da wannan da aka wallafa da tasirin da zai iya yi a cikin al'umma.
Ta tashi da wahala kwarai tun da ta mata tashi a Mareniya, wadda ta girma a hannun babarta kamar yadda ake faɗa, kuma ta dai yi wahala sosai. Ta yi talle, kuma ainihin asali ma ita ƴar rigaci, wato ta faro ne daga cikin jeji, har Allah ya kawo ta shi ba a nan Najeriya ba, har a ƙasashen waje tana da abubuwan da take yi. Ya nuna dai cewa inda Allah ya nufi mutum ba mu wahala sai ya tsufa, duk inda ka karasa daga jeji ka ba, dukan mu ma duk ƴar riga ne, amma ba ta hana mu karatu ba, duk abin da ta yi mun yi. Amma yau ga ma'anan alhamdulillah, har za mu tashi a gaban jama'a mu yi doka abin da Allah so. Muna so wannan abu ya taimaka wa mata da suke duniyar nan, ba ma Najeriya ba, kar su ƙasa a gwiwa, ko kuma wasu ma za su daddanne su ko wani hali ya hana su su tura ƴaƴansu karatu. Ta kowane hali ake ai ta hoɓɓasa, har Allah zai kai mutum ga gaci.
Wanda suke da ra'ayin cewa dokokin ƙasar da suka gaza wajen ba da dama samu mutuncin mata a madafan iko
da dokoki, ba ba dokar da ta hana mata kice tradition, al'adu su ne suke kama na ci baya harkar mata. Yanzu da muka tashi ma ai mutane da yawa suna ta ce ba za a zaɓi mace ba, ai annabi ya ce, Allah ya ce, ba wani annabi ko Allah da yake.
wannan ba karamin takan rawan gani ce ba, saboda Azumaci yar arewa Bafulatina wanda aka haife ta Aruga ta fara rayuwarta Aruga, a ce har ta kai wannan matsayi da ta kai na yanzu. Ta je ta America ta kafa kamfani na kwalliya, wanda kuma har tana kwalliya ma manyan fitattu a America. Wannan ba karamin abin farin ciki bane. Kullum gashi nan muna fighting for ilimin yara mata. A cikin labarin da zaki karanta takin zaki gayyari da ita duk da an haife ta Aruga ne, amma wanda ta rike ta kan mahaifi ta dage sai ta yi makaranta. To wannan ilimin da ta shi sai ta inda take, saboda haka wannan ya zama wato wani abin alfahari ma yara ɗan arewa, da kuma suna Ruga za a iya nuna musu cewa duk da suna Ruga ba wai rayuwarsu ya ƙare a wannan ba, da sauran yara dai wanda yanzu haka suna ganin rayuwarsu ba su da wani
suna kamar dai da yawa wanda za su zama wani,
wannan zai zama musu madubi na cewa za su iya zama wani abu a rayuwa.
Duba ga cewar yanzu an kaddamar da gangamin zaɓe na shekarar 2020, mata sun daɗe suna kawo cewa ba a ba su dama, in ma a dama da su daga jam'iyyu a ba su wani mukamin sirri, a ba su wani lalle, in aka zo zaɓe mata su suka fi zaɓe, in aka zo gangami su suke fita su yi waɗannan abubuwa, amma a zaɓe sai ka duba mata tsirarru ake zaɓa a gwamnati.
Lokacin da na tashi da farko ai sai da aka rubuta Jafar kafin ya rasu cewa ga wata mata za ta zo ta tashi a Yobe wanda ake ce jiha ce kuma ta musulmi kuma ana shari'a. Jafar ya ce musu ai ba sarauta za ta yi ba, wakilci za ta yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Zainab ta wakilce shi, saboda haka wakilci ta ta. Sannan kuma wasu malaman abin da ya sa suke haka, ni abin da na kula ba karatun suka sani ba, irin yan karatun zukun nan ne kawai, ka samu Qur'ani baka samu fasararsa ba. In ba haka ba Allah da ya namiji ai shi ya mace, sannan ya san dalilin da ya sa yi su. Balkisu mai gadan zinare ba ta yi mulki ba, ba mulki ba, dan menene za a ce mutum ba zai je wakilci ba? Saboda haka malamanmu ne waɗanda ba sa ganewa. Ai yanzu akwai muhawara sosai akan ma a cikin malamci, saboda ai yan Adamawa yanzu suna da mace wanda take so ta tashi gwamna, ana ta fama da su. Wasu malamai suna cewa ai constitution muke yi, ai tsarin Najeriya constitution ne, ba shari'a yake ba. Saboda haka in radio zai baka hutu ka zauna a gida gobe ka ce kana kiri, dan me kuma constitution ba zai ga maka cewa mace za ta yi wakilci ko za ta yi sarauta ba? Indai har za ka yarda da ɗaya dole ka yarda da ɗaya. Amma malaman na gaskiya wanda suke tsakanin su da Allah sun san cewa Najeriya ta ɗore ne akan constitution ba akan Qur'ani.
Baya ga wannan akwai batun ci a arewa, musamman in ma a ce al'ada da inda ta fito za a ga yawanci mace an fito a ganta ne ba a ji ta ba. Wani irin jan hankali za mu yi wa iyaye wajen bai wa 'ya'yansu mata ilimin da ya dace?
A kullum fata da muke kenan, da kuma kiran ne da iyaye mata cewa su ba da yaransu mata ilimi, saboda mace kai ga ilimantar da 'ya mace, ka ilimantar da al'umma ne. Wannan ba wai wasa bane, saboda mace ita take da tausayin da za ta lura da iyayenta. Muna gani kullum zaki ga maza su suke bani labarin yanda 'ya'yansu mata su suke lura da su. Wani yace min idan da ya sani da bai saka 'ya'yan shi biyar maza makaranta, saboda sun yi aure sun tafi suna ta jin daɗi da iyalansu, ɗan shi da bai sa ta a makaranta ba ita take lura da su. Saboda haka mata, saboda koda tausayin su, ya kamata a ilmantar da yara mata kuma da abubuwan da suke shiga ciki ba sa jin daɗi a gidan mazajen su. Idan yarinya ta yi ilimi tana da aiki ne, tana tsaye akan kafar ta, ba za a samu irin wannan matsaloli da muke samu a cikin al'umma ba. Ko namiji ya suke ta za ta biya ma 'ya'yanta kuɗin makaranta, saboda haka kullum muna jan hankali muna faɗakarwa kan iyaye su bar yaran su mata su yi makaranta su samu ilimi.
Hajjia Fatima, mata sun daɗe suna kukawa da rashin basu dama kamar maza.
Wannan ɗin abu ne wanda kuma ya kaban ya ɗau sassala, yadda a ko'ina ake a ƙasa babu inda aka taɓa ba da equal right a mata da maza duka. Amma kawai abinda muke faɗa shi ne a wakilcin da suke bamu ko kuma kimanin da ake bamu ya yi ƙanƙanci, ya kamata da ko da kashi 35 da muka yi ta neman sannan ma ya tabbata. Amma alhamdulillah wannan karan an ci tafiya mai kyau, saboda na tuna sabuwar woman leader da muke da ita yanzu Dr. Betty, da matar chairman na party na yanzu matar Alhaji Adamu, da matar shugaban kasa ita minister Pauline Talen. Wallahi Hajiya har akan guwar su sun durkusa domin a bawa mata wannan kashi 35 da sani na wani akai. Kuma kafin a ce an kawo sunayenmu, ina ɗaya daga cikin wanda aka rubuta wa state letters a gwamnoni akan dan Allah su yi kokari. Gwamnanmu lokacin shine chairman din extraordinary convention committees, gwamnan Yobe Mai Malabu ne lokacin da aka yi national women summit. Matar shugaban kasa ta tambaye shi a gaban duniya, ya kuma yi alƙawari za su kimanta bawa mata kashi 30. Allah da ikonsa ya fara daga jihar sa, tunda yanzu mu mata biyu mun zo daga jihar. Ko da bai kai 35 ba, at least a cikin 6 ko 7 aikin gaya ba mu kashi 25 ko wani abu haka.
Yanzu akwai wata jiha wanda na san mata mu 10 suka fito na APC.
Saboda haka an samu ci gaba kadan ba. To amma ba hawan ba saukar. Ko an ba mu 100 in ba tashi an goya mana baya ba a gurin zabe sai su kada. To saboda haka muna neman inda za a yi irin waɗannan workshop da menene da ake tura booklet. A yi kokari a rinka yin kokarin yanda za a samu a tallafa wa mata ta hanyar samun wani kuɗi da za ku shiga zaben da maza.
Wasu suna ganin cewa mata ne ba sa fita kawo kansu domin idan mata su suka fiye wajen zaɓe da yaya ake yin zaɓen maza ba matan ba.
Laifin da yasa an riga an gaya musu cewa zaɓen mata haram kama a area mu kenan wuraren arewa arewa. Saboda haka da wannan ma za a zo a kama ka a ja maka aya. Amma yanzu aka shiga faɗakar da su. Yanzu kwanan na gaya mata ne kice musu ni din mace ce kuma ƴar waɗansu ne kuma kuna da ƴaƴa mata. Yanzu ga anan ba gidan da zaki je baki samu bazaware bi ba. Kuma sun tashi dawowa da ƴaƴansu za su dawo gida. Ka san yadda akuya ta zo tana ci maka danga. Saboda haka in kai encouraging din matan su ma su tafi su karatu su kare kansu ko aiki suka samu ai za su taimaka. Koda ba zo wajen Lisa ba, koda ba shawo kan abun ba, ana faɗakar da su kuma faɗakarwar ta so masa rashi. Sannan muna da shugabanni jajirtattu ai wanda ba su yarda da wani ɗan ba. Sannan a yanzu samarin da muke da su yanzu youth din nan a yanda ake wala ba wani wanda zai zo yana musu wa'azin wannan mace. Uwarka mace, matarka mace, ƴaƴanka mata ka ce kai baka san mace ba ƙarya ba. Ko kuna kallon mu kaman kishiyoyi ne ba kuwa ɗaukan mu kaman muna complimenting effort ne ku. Duk matar da take da gaske tana samu ta zama wani.
Wani irin jan hankali za ki yi ba da dama ga waɗanda suke da baiwa tallafa muku kuma su samu damar gina ƙasa. Ai idan suka ka lura za ki ga ƙannen mu mata sun tashi tsaye bisa wannan makeup yanzu ko ni kan wata ita ce abokin ta biyu ai wannan makeup ana bi. Saboda haka a yanzu yara sun waye banda ma ilimin da suke zuwa su yi ta gama university ta gama NYSC hoton ƙasa amma kuma tana da kamfanin da take kwalliya ma ƴan mata a biyu za ki ga ana zuwa ana neman su. Saboda haka gwamnati na kuma gwamnati ƙara ba su gudunmawa ko da lomi da ake barawa a sa su ma a ciki. Saboda su ma su bunƙasa su kai irin wannan matsayi da isa hajiya kuma. Ai to wannan sako kamar yadda na faɗa yana nuna wa yarinya ƙarama wanda koda daga ruga take koda daga ƙauye take cewa tana da dama da za ta iya zama duk abin da take so ta zama. Babu wani abin da zai halatta matukar ta sa a ranta ta yi ƙoƙari cewa za ta yi wani abu za ta iya zama. Idan ta samu goyon baya daga iyaye ko kuma daga wani in ba auri iyayen ta girma ba. Amma ka ga wasu ne suka tausaya mata suka sa ta a makaranta. Saboda haka mutum ba zai ce ba abu ba zai taɓa faruwa ba. Saboda da addu'a da kuma ƙoƙarin ka na kanka da abin da kake so yarinya take so ta zama insha Allah za ta zama. Muna jan hankali wajen maza cewa su bar matansu su yi ilimi da yin sana'a. Cewa ba haka bane abin da ake faɗa. Mace mai ilimi za ta taimake ka idan mata su maza suka buɗe wajen suka ga abubuwan da suke faruwa a yanzu. Za su ga cewa kana faɗuwa kana mutuwa ƙannen ka uwa ɗaya uba ɗaya wani ka uwa ɗaya uba ɗaya ba zai lura da ƴaƴanka ba. Idan kana so wani ɗan class ya ce min babu namiji lusar mahaukaci sai wanda bai bar mata abin da za su samu wani abu ba bayan ya mutu. Saboda baka san wani hali ba duk wani abin da ƴaƴanka suka ke so su zama idan baka so su yi bara ko kuma su lalace kai zama tana da abin yi kuma kanka kai.
Mai sauraro abin da shirin ciwon ya mace ne wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya gaya mu yayin da shekarar 2022 ta fara bankwana da mu idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu tsakuro muku wasu daga cikin muhimman maudu'an da muka tattauna a wannan shekarar. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya.
Da lagai da Aisha yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Kamaru a wannan mako.
Zan fara shaidarin mu na wannan makon ne da jaridar Nation ta kasar Jamhuriyar Kamaru an laturo to mana cewar yanda ake radin wanda zai gaji kujerar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a fadin kasar ta shugaba Paul Biya wai dan sa ne mai suna Frank Biya, amma ɗan bangaren masu amfani da harshen Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci yayi. Jaridan Economic Quotidian kuma cewa ta yi rikicin Russia da Ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar Afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yanda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zafi, amma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC da su yi kokari na tallafawa manoma, makiyaya da kuma ƴan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin kasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokari da yake matuƙa gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Ekohusante kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Musa Maludamala shi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya kuma tsince baragurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki ɗaya. Sai kuma jaridan Generation kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a faɗin kasar Kamaru baki ɗaya. Sun yi haka ne ba don komai ba, domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma almundahana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru, inda ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Atanganakuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara halin ka, yayin da ake zargin sa da abinda take akan waɗansu makudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a binnin bautin kasar tarayyar Najeriya, aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari, amma halin yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa. Shine shugaba Biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla, kafin mu karkare ga takaitaccen labarai.
Yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen kasar Sin dangane da tsauraran matakan gwamnati na daƙile yaduwar COVID, a gefe guda kuma ana fafatawa a shafukan sada zumunta na kasar Sin da ma duniya baki daya, wato fafatawar da ke gwada karfin fasahar da ke sa ido kan yanar gizon kasar Sin da ake kira Great Firewall. Daraktar kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch a China, Sophie Richardson, ta ce da alama jami'an kasar Sin na komawa yin amfani da wasu hanyoyin fasaha marasa ƙarfi don daƙile sakonnin da ake yadawa ta yanar gizo, yayin da masu zanga-zangar suka ƙware wajen isar da sakonni ta hanyar kaucewa matakan gwamnati na sa ido a internet. Kokarin da Amurka ke yi na ganin an sassauta zaman tankiya tsakanin Turkiya da mayakan Kurdawa a arewacin Siriya da alama bai yi tasiri ba, inda dukkan bangarorin biyu suka ki sassautawa duk da gargadin da ake yi na cewa duk wani rikici yanzu zai taimaka wa kungiyar ta'addancin IS ne kawai. Jami'an ma'aikatar tsaro da na sojin Amurka sun ce suna tuntubar Turkiya, kasar da ke kawancin kungiyar tsaro ta NATO, da kuma dakarun Siriya na SDF da Kurdawa ke jagoranta, babbar kungiyar kawance a yakin da ake da IS, amma har yanzu ba a cimma wata nasara ba.
To a gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin arewa a yau da Nasiru Adamu Elhikaya ke gabatarwa kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata har ma da ƙari a shafin mu na internet VOA Hausa .com ko kuma muhawara a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Hanifa Kabir Isa da ta karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai da kuma Jimbi Hamza da injiniya Mikael Alheri da muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.